sarki ya ambata mana mujiza da ta ainihin gudana dangane da halittar Annabi Isa alaihi salam da kuma baiwa da ya yi masa ta annabta da hikma da sani da kuma mujizozi da yawa waɗanda duka waɗannan ayoyin da mujizozin Allah ta'ala ya aike shi da su ne zuwa ga al'ummar Banu Isra'il a matsayin manzo na Allah don ya kira su domin dawowa zuwa ga tauhidi wato kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bautarsa bisa tsari na musulunci ingantacce bayan su Banu Isra'il wato su Yahudawa sun goce sun saki hanya kuma sun jirkita karantarwar at-taura sun sanya soyayyen zuciya da yawa ya kira su da cewa ya zo ne yana gaskata at-taura din kuma har ma ya zo musu da wani sassauci dangane da wato halatta musu waɗansu abubuwa ma da aka haramta musu gashi da mujizozi waɗanda suke a matsayin hujjoji masu ƙarfi da suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne da aka lalle wajibi ne su ji tsoron Allah su yi masa biyayya kuma ya tabbatar musu da matsayinsa na cewa shi fa bawa ne na Allah kuma annabin Allah manzon Allah Allah ne subhanahu abin bautarsa da su duka saboda haka babu mahalli na cewa shi ɗa ne ga Allah ko abokin tarayya ga Allah ko kuma bijirewa da cewa shi ba manzon Allah bane ba hujjojin da Allah ta'ala ya bashi da mujizozin a hujjoji ne dalilai ne masu ƙarfi da ke tabbatar da matsayinsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka ɗabi'a da kuma halayya ta su Yahudawan ta butulci da bushewar zakata da ɓarna da suka saba da yawa suka ginu a kanta rabuwarsu da shari'a cikin tsawon lokaci wannan bai gamsar da su ba sai suka bijire suka kafirce masa suka ƙi yarda da abin da ya zo da shi shi ne Allah ta'ala yake cewa falamma ahassa isa minhumul kufra lokacin da isa alaihi salam ya gane ya tabbatar ya san cewa lallai wato babu abin da ke tare da su sai kafirci wato lokacin da ya fahimci kafirci tare da su Yahudawa wato ai adam al-iman ya gane rashin imani tattare da su wa aradu qallahu har ma sai nufin su kashe shi kamar yadda suka saba yi ko abinda suka shayi a tarihinsu sun kashe annabawa da yawa kuma sun kashe masu wa'azi da yawa mun karanta wannan a baya lannan kanu arifina min at-taurati bi annahu al-masihul mubashshiru bihi fi at-taura san riga sun sani cewa daga abinda suka karanta a cikin at-taura cewa shine al-masih wato manzon da aka yi albishir da shi cewa za a aiko shi a cikin at-taura din wa annahu yansakhu dinahu kuma cewa shari'arsa za ta kawar da addinin su ko kuma wasu abubuwa da yawa daga addinin nasu lokacin da ya ga sun kafirce sun bijire sun ƙi biyayya qala sai ya ce shi annabi Isa alaihi salam man ansari ila Allah su wane ne za su taimake ni su wane ne za su goyi bayana ila Allah zuwa ga Allah mana su taimake ni a cikin kirana zuwa ga Allah su wane ne za su goyi bayana su ƙarfafe ni in ci gaba da kiran bayan Allah zuwa ga hanyar Allah zuwa ga shari'a yayi kama da lokacin da Quraishawa suka matsawa annabi sallallahu alaihi wa sallam suka hana shi sakat bayan bayyana kira sai zama idan lokaci na wato irin mausimul hajj irin hajjin da suke yi na gargajiya in yazo kabilu da yawa daga ko ina sun zo sai kan zagaya yana cewa su wane ne za su goyi bayana su taimake ni isar da sakon ubangiji na yana ta fada har Allah ta'ala ya hada shi da ansar mutanen Madina lokaci ana kiran garin da Yasrib Allah ta'ala ya nufe su da alkhairi kuma dama can sun dade suna ji daga wurin Yahuda wanda suke tare da su a Yasrib din cewa manzon karshe ya kusan bayyana wanda in ya bayyana su din ta ce wasu a lokacin su Yahudawan za su bi shi har su buwayi su Larabawa a fagen yaki suka ce to tunda ga abin da dama mutanen suke fada kuma gashi manzon ya bayyana to mai maza mu shiga addinin kada su riga mu to sai suka musulunta wakilansu suka koma suka ci gaba da kira zuwa ga Allah har ma suka wa annabi suka bayar wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya koma gurin su yayi hijira saban sa da yawa suka koma kafin shi sanan shi din ma ya koma gurin su suka taimake shi da dukkan abin da za su iya har addinin ya tabbata da karshe kuma daga can aka taho aka ci Makka da yaki to haka shi ma annabi Isa alaihi salam yayi kira yace su wane ne za su taimake ni domin ainihin kiran addini wa kira zuwa ga addinin Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah hawariyawa almajiran sa kenan sai suka ce masa nahnu ansarullah mu ne masu taimakon addinin Allah shine ma'anar masu taimakon Allah mu ne masu taimakon addinin Allah awanu dini wa huma asfiya wa isa awwalu man amana bi su ne zababbu yardaddu amintattun mutanen annabi Isa alaihi salam wato farkon waɗanda suka yi imani da shi wa kanus ne ashara rajulan an ce mutum goma sha biyu ne kuma talakawa ne masu kananan sana'o'i kuma sunnar Allah kenan ko sunnar wato tarihi na manzanni da al'umomi cewa kananan mutane da ake ganin su a duniyan ce ba masu mulki ba ba masu dukiya da matsayi ba suke fara imani gabanin sauran waɗanda suke da abubuwa na fitinar duniya da za ta iya kange su to sai suka ce amanna billah mun yi imani da Allah mun gaskata so dan an ce wato sana'ar su wanki ne ko kuma waɗansu kananan sana'o'i wanda dai kamar aka ce talakawa ne suka ce mun imani da Allah mun gaskata cewa Allah ɗaya ne mun kadaita wa shahad bi anna muslimun kuma ka shaida ya kai manzon Allah Isa ka shaida cewa mu musulmai ne wato mun yi kauya ga Allah subhanahu wataala ba mu tarje ba ba mu bijire ba irin bijirewar da su Yahudawa suka yi Rabbana amanna bima anzalta suka koma suna roƙon Ubangiji suna tawassuli domin tabbata akan wannan addini domin da tawfiqin Allah ne subhanahu wata'ala bawa kan rungumi addini kuma da tawfiqin sa ne yake tabbata Allah ka tabbatar da mu suna cewa Rabbana ya Ubangijinmu suka ce Rabbana ya Ubangijinmu amanna bima anzalta mun ba da gaskiya da abin da ka saukar min al-injili wato littafin injila wata ba'anar rasula kuma mun bi manzon Allah Isa mun bi manzon da ka turo ka aiko faktubna ma shahidin ka rubuta mu ya Allah tare da masu shaidawa akan kadaita karka ka rubuta mu cikin masu shaida gare ka da kadaitawa masu shaida ga manzanka da gaskatawa wanda wannan shine kawai sababin tsira ga kowane bawa a zamanin da ya samu kansa ya gaskata manzon da Allah ta'ala ya aiko a lokacin ya gudana akan tauhidi ya bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai a bisa tsarin sa wato shari'ar sa suka ce mun yi wannan mun imani da littafin Allah wanda shine littafin shari'a da aqida komai da komai ka tabbatar da mu ka rubuta mu ana ka tabbatar da mu ka tabbatar da mu tare da masu shaidawa akan haka to abinda su suka faɗa kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da imanin su shi yasa ya dawamar da wannan shaida ta su ko kuma roƙo nasu wa makaru wa makarallah sai bayani ya koma kan su Yahudawan wa'inda Isa alaihi salam ya ga kafirci tsirararsa tare da su ya fahimci cewa bijirarru ne su Allah ta'ala ya ce ba su tsaya kan kin yarda din ba kawai kafircewa da kin imanin ba su tsaya bakin nan ba ha sun shiga kulle-kulle ta yadda za su halakar da shi wa makaru sun yi makirci sun shirya mummunar dabara sun shirya mummunar ha'inci ai kufaru bani isra'il bani isra'ila bi isa kafiran bani isra'il sun kullawa nabi isa makirci iz wakkalu bihi man yaqtulhu ghilatan domin sun wakilta wanda zai kashe shi kisa na ba zato ba tsammani wanda akan dira akan mutum a kashe shi wa makarallah kuma Allah ta'ala ya mayar musu da makircin su bayan alqa shabaha isa alaman qasada qatlahu cewa Allah sai ya maida ko ya sanya kamar isa alaihi salam ya sanya kamar tasa akan wanda ya niyyar kashe shi yuqalu lahu tatayanus ana kiransa da tatayanus faqataluhu wa salabuhu suka kashe shi suka rataye shi warafa isa ila sama Allah sai ya daukaka isa ya daga shi zuwa sama wallahu khairul makirin kuma Allah shine fiyayyen mai maida makirci mai makirci ya bata shi ya masa sakamako kan abin da yayi to abin da ya faru dai kamar yadda muhakkikai a tarihi suke faɗa da tafsiri shine cewa su bani Isra'il wato sun dinga kai karar annabi Isa alaihi salam zuwa gurin babban sarkin Turawa na lokacin suna ce masa ai ga nan wani mutum ya fito yana kokarin bijir sa mutane su bijiri su yi tawaye su ki biyayya ga ainihin mulki su kawo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali suka yi ta yawanta wannan kuma ma gashi suka yi ta soke-soke masu nuni sosai ka ce muddin an bar shi to ƙarshenta zai kawo wani juyin juya hali ko kuma wato hargitsi ainihin a mulki a masarauta to irin wannan ya kamata a ɗau mataki a kansa an suka harzuka shi wannan kafirin sarki ɗaguti na Turawa na lokacin to shi ne sai ya umarni da cewa a kashe shi to an yi yunkurin hakan abinda ya inganta ya zo a cikin hadisi shi ne lokacin da annabi Isa alaihi salam ya ga alamun tabbas ana nemansa gadan-gadan domin a kashe shi Allah ta'ala ya sanar da shi cewa zai tserar da shi to sai yake cewa hawariyawan nasa almajiran nasa wane ne zai sadaukar da ransa a sanya masa kamata ya zamanto in sun zo kashe ni shi za su gani su kashe amma zai zama da daraja irin tawa ma'ana za mu zama to a guri ɗaya a gidan aljanna ya faɗi wannan, to sai ƙarami mafi ƙanƙantar shekaru a cikin almajiran nasa ya ce, ni zan sadaukar da raina, zan tsaya madadin. Ya sake faɗa, yaron ya sake tankawa, ya ce shi zai yi har aka yi sau uku. Shi ne Annabi Isa alayhi salam shi kenan ya amince da haka. A lokacin da suka taho domin su kama shi su auka masa, sai Allah ta'ala ya umarci mala’ika ya fita da shi ta tagar gida ko ɗakin da yake, sai suka samu shi wannan almajirin na Annabi Isa Bahawariye ɗin, suka kashe shi ya yi shahada domin ya samu wannan daraja da martaba da Annabi Isa alayhi salam ya masa a bishara da ita in ya yi hakan. To shi ne suka kashe shi, kuma ma bayan kashe shi sai wato rikici da rashin tabbas cewa shi ne aka kashe ko ba shi ba ne aka kashe, amma dai suka rinjaya da cewa ai shi ɗin ne. Saboda haka suke cewa ai sun kashe Annabi Isa alayhi salam, sun gama da shi. Alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya tabar da su ne, ya ɗaga Annabi Isa alayhi salam zuwa sama. Daga nan kuma mabiyansa sannu a hankali suka rabu gida uku. Waɗansu suka ci gaba da cewa shi manzan Allah ne, Annabin Allah manzo, kafin su ɗin ma waɗancan su rinjaye su daga ƙarshe. Amma waɗansu suka ci gaba da cewa shi ne Allah ya yi sama, ko kuma ɗan Allah ne, Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi, ya yi sama ya rayo shi bayan an kashe shi ɗin. To haka dai Yahudawa daga baya suka ɓata musu aƙidar tasu. Amma dai bisa haƙiƙa sun yi yunƙurin kashe shi, kisa na haƙiƙa ta hanyar wannan sarki kuma da makircin Yahudawa. Amma dai Allah ta'ala bai ba su nasarar yin haka ba, ya taɓar da su, ya ɗaga shi, ya ɗauke shi ba tare da ya mutu ba mutuwa ta ajali ba, ba tare da ma sun taɓa shi ba. Allah ta'ala ya ɗaukaka shi zuwa sama kafin zuwa lokacin da Allah ta'ala zai dawo da shi ainihin a ƙarshen zamani, ya kashe Dajjal, kuma shi zai addu'a a halakar da Yajuj da Majuj, kamar da ya zo a cikin hadisai mutawatirai. Shi ne Allah ta'ala ya ce, iz qala Allahu ya Isa,
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
اذكرك أنبتا إذ قال الله yayin da Allah ta'ala ya ce ya Isa, ya kai Isa, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa wahayi. Allah ta'ala bai yi magana da shi min wara'i hijab kamar yadda ya yi wa Annabi Musa alayhi salam ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren Mi'raji ba, ta hanyar wahayi ne. Allah ta'ala ya masa wahayi cewa ya kai Isa, inni mutawaffika, lalle ni mai ɗauke ka ne daga doron ƙasa, wa rafi'uka ilayya, zan ɗaga ka zuwa gare ni a sama, zuwa sama. Anan at-tawaffi mutawaffika ba mutuwar ƙarewar ajali ake nufi ba, ma'ana Allah ta'ala zai ɗauke shi daga nan duniya ya kai shi ya mai da shi sama a zuwa lokacin da Allah ya so dawo da shi, in ya dawo zai karasa zamanin da Allah ya kaddara masa yayi a duniya, sannan ya rasu ayi masa sallah, ayi masa komai kamar sauran bayin Allah ƴan uwansa. Warafiuka ilayya, zan ɗaukaka ka zuwa gare ni minad dunya, daga duniya, min ghairi mautin, ba tare da mutuwa, aw bil mauti, ko kuma da mutuwar, aulani maganu ne guda biyu. Ma'ana nufin wai da mutuwar, ɗauke shi da mutuwa a wannan lokaci da suka yi yunkurin kashe shi, to wannan bai inganta ba, domin hadisai mutawatirai sun tabbatar da cewa ba mutuwa yayi ba, ɗauke shi aka yi kuran. Mutuwarsa za ta zo ne can a ƙarshen duniya cikin ashiratu sa'atil kubra, ruwa wannan ya tabbata, babu sabani kan wannan. Amma ana nufin wato wai mutuwar da zai yi can ƙarshen zamani, to wannan kuma Allah ya rubuta ta akan kowane makhluki. Da haka dai a nan ɗauke shi ake nufi ya bar wannan gida na duniya, ani ya koma sama. Allah ta'ala ya ambata ainihin at-tawaffi ba akan ainihin wato mutuwa ta hakika kadai ba. Misali mace, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Allah yana rike rayuka lokacin mutuwarsu, waɗanda ko ba mutuwa ba ta zo musu ba a lokacin barci. Kaga anan al-wafa ya zama barci ba wai mutuwa ba, tunda barci kuma rai yana nan. Huwa allazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum min nahar, Allah shi ke rike rayukanku cikin dare ta hanyar barci, kuma yana sane da abin da kuke tattalinsa a cikin wuni. A takaice dai, ala kulli halin, ba mutuwa ta karewar ajali ake nufi ba. Wa mutahhiruka min allazina kafaru, kuma zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta, su waɗannan Yahudawa khubasa, muyagu gurɓatattu, waɗanda aka san su da mugunta da sharri, har sun karkashe annabawa da sauran masu wa'azi da yunkurin da suke yi a kanka, za mu tsarkake ka, ba za su cutar da kai ba, za mu nisanta ka daga su. Wa ja'ilu allazina taba'uka, ko banda wannan ma za mu ainihin kyautata maka ta hanyar sanya waɗanda suka bi ka, ai asaddaquka bi nubuwwatika minan nasara, waɗanda suka gaskata annabtarka cikin nasara. Su Yahudawa sun kafirce masa ne, har ma suka soke shi, suka muzanta shi, suka ce shi ba ɗa ne ma na halal ba. Allazina kanu ala dinil masihi allazi huwa al-islam, wato ana nufin nasara ɗin da suka kasance a asalin, wato kan asalin addinin annabi Isa, wanda shi ne musulunci. Qabla bisati muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafin Allah ta'ala aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin kamar yadda muka shana na tawa, dukkanin manzanni akan musulunci suka yi kira, addinin su shi ne musulunci. To amma bayan wucewar zamanin manzannin ne, shaidan zake haɗuwa da rundunarsa ta shaidanu, mutane masu sani da masu mulki da sauran masu tasiri a ban ƙasa, sai a dinga canza shari'a, canza addini, har addini ya zamanto wani abu daban. To su ma nasara wannan ya same su, sun canza addini, sun koma kafirci daga baya, bayan da suna musulmai akan addini na musulunci, addinin annabi Isa alayhi salam, addinin sauran manzanni. Wal muslimi, da musulmai, kuma allazina taba'u muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'anda suka bi, wato wa'anda suka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato mana Allah ta'ala yayi alkawarin ba da rinjaye da nasara da ɗaukaka ga ainihin waɗanda suka riƙe addinin musulunci, wanda shi ne abinda annabi Isa alayhi salam ya karantar da sauran manzanni, har haɗuwa zuwa ga musulmai al'ummar fiye manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya alkawarin sanya musulmai na kowace al'umma, fauqa allazina kafaru, su zamanto sama da waɗanda suka kafirta, suka kafirce maka. Wa humul yahudu, su ne Yahudawa, Allah zai ɗaukaka masu imani akan waɗannan Yahudawa. Wa man harrafa dinal masihi minan nasara, haka ma Allah zai fifita musulman akan waɗanda suka karkatar da addinin annabi Isa, suka bautar da shi, madadin ya zama su bar shi a matsayin addinin tauhidi na musulunci, kada ya ta'alla da bin manzo da suka karkatar da shi zuwa ga cewa Annabi Isa dan Allah ne ko shine ma Allah din ko kuma na ukun Allah ta'alla ma ya kullu zalimul qulwan kabira to Allah zai daukaka mu'minan akan waɗannan duka ya alunahum bil hujjati was sayf za su daukaka akan su da hujja domin su kan ba da wata hujja nagartacciya ko daya babu wata hujja guda daya da za ta goyi bayan shirka shirkar yahudu ko ta nasara a dauko wani bawa na Allah a ce wai shi dan Allah ne kuma a dauki wani bawa na Allah a ce shine Allah wannan ba zai taba zama daidai ba to kage kenan musulmai masu riko da tauhidi suka kadaita suke kadaita Allah a zatinsa da ayyukansa da cancantar bauta suka kadaita shi da bauta to waɗannan suke da hujja haka nan za su yi rinjaye akan su da takwas za a zo a yi jihadi kuma mu'minan su yi galaba a kansu wannan ya faru a farkon musulunci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune a Madina yaki da ya auku tsakanin musulmai da su yahudawan a gurare daban-daban banu Qainuqa banu Nadir banu Quraiza sannan Khaybar da sauran wurare an yi galaba a kansu har ma an fatattake su har an tashe su sun nesanci anin Hijaz kasar Makka da Madina dole suka barta ila yamin kiyama zuwa ranar tashin kiyama kuma haka abin yake har ko yanzu nan duk da cewa Yahudawa sun mallaki ci gaba na duniya suna da dukiya da yawa suna da ci gaba na kimiyya da fasaha sun ci gaba ta bangaren makamai da sauran abubuwa amma duk duniya ta san cewa in dai maganar addini ne addini sahihi kuma addini wanda ke da rinjaye da tasiri wanda babu makawa yana da shi duk da kulle-kullen da ake ta yi a kansa duk da ma nau'in sakaci da masu shi suke da shi to kowa ya san cewa addinin musulunci shine addini madaukaki kuma shine addinin gaskiya sai dai ta'assubancin mai ta'assubanci kawai ya sa yake bin addini ko kuma kwaɗayin mai kwaɗayi cikin wani abu da yake so na rayuwar duniya ko yaudara da ha'inci ya sa ya bar bin addini amma in dai sahihanci ne to kowa ya san cewa addinin musulunci shine addini wanda hujja ainihin wato take ainihin tabbatar da shi har zuwa ranar alkiyama Allah ya tabbatar da haka da alkawarinsa baya tashi kuma ilayya marji'ukum sannan kuma zuwa gare ni ne makomar ku take in an gama zama a duniya da wanda ya yi imani ya gaskata ya tsoraci Allah ya bi hanyar gaskiya da wanda ya bijire ya bata ya bi son zuciya to duka dai zuwa gare ni makomar ku take fa ahkuma bainakum kuma sai na yi hukunci a tsakaninku bima kuntum fihi takhtalifun sina abinda muke sabani a cikinsa min amri dina al'amarin addini dukkan wani sabani da muke yi akan ainihin matsaloli na tauhidi a matsaloli na shari'a a matsaloli na tunani matsaloli na halal da haram duk abin da aka yi sabani a cikinsa kuna cewa ku ne masu addini ingantacce ko nasara ko kuma ko yahudawa wa qalat yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kuna cewa ku ne masoya Allah ku ne ana Allah ku ayyan Allah ne ma kamar Allah ya rike ku ayyaye ne za ka gani shin gaskiya ne kuna cewa ba za a muku azaba ba sai dan kadan to duka dai Allah zai hukunci ku ne akan gaskiya ko za su zama yan aljanna sauran zama yan wuta ko ku a'a ku ne yan wuta mu'minai musulmai su ne yan aljanna Allah zai hukunci ainihin a tsakanin ku cikin wannan sabani kuma ya hukunta dukkan littafansa cewa musulmai masu imani su ne Allah ta'ala zai wa gafara da rahama ya saka su gidan aljanna amma duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma addinin Allah a kowane zamani ya samu kansa to wannan makomarsa ita ce wuta shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma allazina kafaru amma wanda suka kafirta daga yahudun ne a daga nasara ne a daga sauran jinsunan mushrikai gabaki daya na duniya fa azibuhum azaban shadidan to zan azabtar da su azaba mai tsanani fi duniya wata ta so mun tadi tan a duniya bil qatli was sabi wal jizya za a kashe waɗansu a fagen yaki kamar yadda aka kashe da yawa daga sanadi da quraish manya-manyan mutane masu kasaita na Quraishawa mutum 70 wani kenan aka kashe su ainin abada yawan sun bai yawa ainin ba shi da yawa ainin amma kuma marakis din su matsayin su kowane mutum kamar mutum 1000 ne ko abin da ya kama da haka a cikin majama'a su wannan mai mulki ne wannan mai dukiya ne wannan mai fada aji ne wannan to haka wanda su ne gaba ɗaya suka kankange wato al'umma a barin addini to Allah ta'ala sai sa aka gama da su to wannan abin shi ya zama ya karya lagon su ya tsige ainihin fukafukin su take fafuka da su ya baiwa musulunci ainihin ƙarfi ba ɗan kaɗan ba to an yi wannan haka na sauran wuraren da aka yi yaƙi wasu kuma aka kama wanda Allah ya kaddara ba za su mutu su shiga wuta ba an kama su wasu da yawa daga baya sun musulunta sun zama wa musulunci wani babban jari sannan wasu kuma aka rubuta musu jizya wato dole suka saduda ahlul kitabin yahudawa da nasaran suka haƙura da faɗa da suka ce su sai sun ga bayan musuluncin sun ga wato musuluncin ya ga bayan su ko kuma sun ga alamu cewa musuluncin zai ga bayan su to saboda haka suka saduda suka ce sun yadda yanzu su zama talakawa ƙarƙashin daular musulunci a musu alfarma a kyale su su zauna ƙarƙashin daular musulunci a hurumin musulunci ƙarƙashin dokoki da za a shimfiɗa musu har ma su dinga biyan kuɗin zaman ko kuɗin gida wato jizya to kaga wannan duka abu ne wanda ke nuna tabbatar alƙawarin Allah na rinjaye da addinin musulunci da kuma cewa duk wanda yake gaskiya da gangan ya faɗa da ita wai don ya kare ƙarya addinin ƙarya da ɓata to fa duk irin ƙarfinsa da yawan goyon baya da yake da shi da tanadin da ya yi tunda faɗa yake yi da sha'anin Allah to ba zai yi nasara ba don haka ba Yahudawa a wannan lokaci suna da ƙarfi suna da kuɗi suna da makamai suna da goyon baya suna kuma sun yi amfani da kuɗin nasu sun yi amfani da duk abin da suke da shi hakanan mushrikan suna da yawa sun haɗa gwiwa ga baki ɗayansu har ma da rubabbun mutanen suke cewa su musulmai ne wato munafikai musamman abin da ya faru a lokacin Ahzab Ghazwatul Ahzab a shekara ta 5 bayan hijira tsammanin su shine za su ga bayan musulunci amma Allah ta'ala sai ya kare musulunci da ainihin ikonsa kuma ta sababin tsayuwa da jajircewa da sadaukarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin sahabbansa masu daraja don haka Allah ta'ala ke kare addininsa ainihin da ikonsa da rahmarsa da lutufinsa kuma ta sababin don su bayan Allah yardaddu duk tanadin da wani mai tanadi ya yi ƙarshe sai dai ya taɓa ba su taɓa tunanin abin da ya same su zai same su ba da aka ainihin fatattaki banu Qaynuqa a Madina haka na aka ainihin kashe mutane da yawa a banu Qurayza aka ribace saura sannan aka tashi banu Nadir haka Haibar aka je aka rusa babban birninsu a abinan ganuwa bayan ganuwa har sai da suka nemi sulhu suka nemi cewa a kyale su su zauna noma da suke yi da kula da bishiyoyinsu amfanin gonansu sun yarda za su ɗebo rabinsa ga baki ɗaya su kawo wa mutum malin musulunci su haƙura da rabi a musu alfarma su zauna su da da suke cewa ba su ma yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bane ba ko ba za su taɓa bari ya yi nasara ba amma sai ga shi yanzu sun zo suna raɓuke-raɓuke yadda za su samu su wanzu wanda a ƙarshe ma zamanin Umar radiyallahu anhu ya tashe su ma daga nan gurin da baki ɗaya aka kaɓe su saboda sharrinsu to kaga faɗa da gaskiya da suka yi tsawon wannan lokaci ya cutar da su da sun yi imani da izzar ta musulunci da ta kansu za ta faru domin su ɗorawa kawai za a kan alfarma da ake da ita ana da ilimi dama an san abin da aka sani cikin addini to wannan ilimin da ya zo na yanzu ƙari ne akan abin da suke da shi amma sai suka yi tsammanin lamarin ba zai zama yadda ya zama ba to Allah ta'ala sai ya tabar da su to Allah ta'ala ya tanda musu azaba a duniya mai tsanani a duniya wal akhirah sannan azabar lahira kuma tana nan jiransu bin nari da wuta wutar jahannama kuma lahum min nasirin kuma ba su da masu taimakon su ba da za a yi ta yaya Allah ta'ala zai ce a jefa mutum a cikin wuta wani ya ce a'a ba za a yi ba ba zai taba yiwa ba, har mushrikai da suke da falsafa ko safsadar cewa wai shuraka dinsu ko gumaka ne ko waɗansu dawagai dinsu za su ainihin kare su ko su magance musu wani abu, ai ba za su gansu ba ma, ba wanda ke da ikon yin wani tasiri ranar alkiyama. Da zarar Allah ta'ala ya umarni a jefa cikin azaba, shi ne magana ta ƙare, za a jefa cikin azaba ta dawama har abada babu wanda zai kare su. Wa amma allazina amanu wa amilu salihati, amma waɗanda suka yi imani, imani ingantacce, wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka, suka kula da farillai, suka ainihin inganta su kyautata da nafilfili, sannan suka kiyaye laifuffuka, wa yuwaffihim ujurahum, to Allah ta'ala zai cika musu ladansu. Wata kira a fanu wafihim, fa yuwaffihim zai cika musu ladadakinsu, fanu wafihim kuma za mu cika musu ladadakinsu, duk dai ma'ana ɗaya ce, Allah ta'ala zai ba su ladansu na ayyukansu, har ma kamar da ya zo wata ayar waya zai duhu min fadlihi, kuma zai ƙara musu da falalarsa. Domin inda a ce za a saka wa mutum ne da bakin aikinsa, to ba wanda aikinsa ya isa ya dawamar da shi, ko ba haka ba? Musamman ma girman daraja da tsada na bigiran aljanna. Aljanna ƙimarta da darajarta da tsadarta ta fi ƙarfin a ce kuɗi kaɗan ko ibada 'yar kaɗan ta wani lokaci iyakantacce ya iya zaunar da bawa a cikinta har abada. Amma rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce, idan bawa ya gwada ya nuna biyayyarsa cikin ɗan lokaci kaɗan da nufinsa mai kyau, to Allah sai ida masa rahmasa mara iyaka, sai da wama a cikin gidan aljanna. Allah ka samu a cikin waɗannan bayi naka ya dabbu. Wallahi la yuhibbu adh-dhalimin, Allah baya son adh-dhalimai. Ai wallahi la yuhibbu man zalama ghayrahu haqqan lahu, Allah baya son wanda zai zalunci waninsa ya toye masa wani haƙƙi nasa. Aw wada'a shay'an fi ghayri mawdi'ihi, ko kuma ya yi zaluncin ajiye abu ba a gurinsa ba, ba a ma'ajiyarsa ba. Abin da ya sa aka kira shirka da zalunci mai girma, da mushrikai kuma da cewa azzalimai ne, ai saboda shirka sanya bauta ne ba a mahallinta ba. Babu wanda ya cancanta da a bauta masa sai mahalicci wanda ke tafi da halitta, wanda kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya ɗauki bauta ya yi ma ya gabatar da ita ibada ga wani ba Allah ba, to kaga ya ajiye abu ba a mahallinsa ba, ya zama ya yi zulmu, kuma shaidan ya zama azzalim, ya zama mai zalunci, kuma zalunci mafi girma. Inna shirka la zulmun azim, la shirka zalunci ne mafi girma. To Allah baya son wannan. Wayu aqibuhum, Allah yana musu ainihin uquba, zai musu ainihin uquba, Allah zai musu azaba akan wannan. Ruwai anna Allah arsala ilayhi sahabatan fa rafa'a, an ruwaito cewa Allah madaukakin sarki ya turo wani girgije sai ya ɗaga annabi Isa alayhi salam, bayan an masa wannan bayanin na cewa Allah zai ɗaga shi, amma kuma fa wannan yunkurin da maƙiyansa suke yi su sani, Allah ya sanar da annabi Isa cewa su ne za su zama makasanta waɗanda suka ainihin ci gaba da riƙo da musuluncin wanda ya karantar da tauhidi, Allah zai ɗaukaka su kuma duniya da lahira. Kafiran kuma za su ƙasƙanta a duniya, kuma su sha azaba mara iyaka a lahira. Wa ta'allaqa bihi ummuhu wa bakr, mahaifiyarsa ta rungume shi ta yi kuka, fa qala laha, sai ya ce mata, innal qiyamata tajma'una, ya ce lallai alkiyama za ta haɗa mu, ta sada mu. Wa kana zalika laylatul qadri bi baitil maqdis, kuma hakan ya faru a daren laylatul qadr a baitul maqdis. Wa lahu salasun wa salasuna sana, a lokacin yana da shekaru 33. Wa ashar ummuhu ba'dahu 6 sinin, mahaifiyarsa kuma ta rasu bayan nan da shekaru 6. Wallahu alam bi haqiqatil hal, Allah ta'ala dai ya faɗa mana a dunkule cewa ya ɗauke shi. Wayannan bayanan bi tafsil, in ba su zo a cikin alqur'ani mai girma ba ko ingantaccen hadisi, to za a karanta su dai ta yiwu haka ɗin ya faru, ko kuma ta wata sigar ya faru. Amma ala kulli halin dai Allah ta'ala ya ɗaga shi. Warwa shaifani hadisan, Bukhari da Muslim sun rawaito wani hadisi
annahu yanzilu qurba sa'a, cewa annabi Isa alayhi salam zai sauko kusa da tashin alkiyama. Wa yakum bi shari'ati nabiyyina, kuma zai hukumci da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtulu ad-dajjal wal khinzir, kuma zai kashe dajjal. Dama dajjal din zai ta yawo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal zai yawo ta a duniya. Allah zai bashi damar kewayawa a duniya, kuma sanna wa da irin abu Allah zai bashi ba mai sauri haka cikin kwanaki 40, inji annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma wato kwana daya ko yini farko kamar tsawon shekara ne, na biyu kamar wata, na uku kamar sati guda, sauran kwanaki 37 kuma kawar kwanaki da aka saba. Amma cikin wannan lokacin zai kewaya duniya ko ina, ba inda ba zai shiga ba sai Makka da Madina. To nan ma mala'iku ne za su hana shi shiga. To wannan ya tabbata a hadisai masu yawa. Dajjal kuma lokacin, wato dajjal din yana ta yin wannan yawo, yana kira zuwa ga abota masa, yana nuna fitinarsa ta istidraji da Allah ta'ala ya masa. A lokacin ne Allah ta'ala zai sauko da Nabi sallallahu alaihi wasallam domin ya halakar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai halakar da shi. An ce da ya hango annabi Isa alayhi salam zai dinga narkewa kamar ka saka ainihin gishiri a ruwa, sannan da ƙarshe zai zo ya karasa kashe shi. To sannan sai lamarin dajjal gaba ɗaya kuma ya baci, ya zamanto dama wato wani irin abu ne na yaudara da rufa'ido da damfara, shi dajjal ɗin yake tafe tare da shi. Sannan sai fitinar abin nan Yajuj da Majuj ita ma da za su dami duniya. Ƙarshe bayan sun gama takurawa mutane, Allah ta'ala zai umarce shi ya yi addu'a. Shi ne Allah ta'ala sai ya ɗora musu wata tsutsa a wuyoyinsu duk gaba ɗayansu su mutu a mutuwa ta karab ɗaya, alhali yawansu ya ninninka ‘yan adam ɗin da suke a duniya a wannan lokacin. Allah ta'ala shi kaɗai ya san ninkin. An ce wasu ruwa yana cewa yawansu zai kai ninkin ‘yan adam sau 120 ko fiye da haka. Idan suka ɓalle wannan ganuwa ko wannan katanga da ainihin wato Zulkarnain ya yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fara biyowa ta ainihin wato wani babban kogi ne, ƙaramin teku na Dabariya can a ƙasashen gabas da tsakiya kogin yake. Amma wannan ya zo ya sha ya wuce da bakinsa kawai, ba za su gama wucewa ba sai sun ƙare wannan kogin ko wannan ƙaramin tekun Bahrul Dabariya ko ɗigo babu. Wasu ma in sun zo su dinga mamaki su ce, a ka duba nan gurin da yadda ya bushe, babu komai, an taɓa ruwa a nan gurin fa, kaga yawan su sai Allah. Ko da kogi ne aka ce ya cika ya batse, amma an zo wannan ya sha da bakinsa ya wuce, wannan ya sha, amma an yashe shi har ya kai ya bushe ƙarab ya zama ba komai, har ana cewa nan gurin abin mamaki, nan fa da an yi ruwa, ruwa ya kwanta a nan, sai kaga yawan ya wuce misali. To amma da addu'a da annabi Isa alayhi salam zai ta da muminai, Allah ta'ala zai sallata musu wata tsutsa a wuyoyinsu gaba ɗaya, za su mutu su cika duniya da ainihin wari. Nan ma zai addu'a, Allah zai aiko da wasu tsuntsaye masu kama da mikiya masu ƙarfin gaske su zo su ɗauke su su kai su inda Allah ta'ala ya so su jibge. Duniya gaba ɗaya ta cika da maiƙonsu, ku sa a yi ruwa mai tsayawa sosai a wanke duniya. To daga nan kuma abin ya zama kamar taki, to sai ƙasa ta yi albarka. Kuma a lokacin ne zai zama ƙwayar ɗan itace guda ɗaya na isar mutane da yawa, rumani ɗaya sai mutane ƙabila guda su ci, sannan su yi inuwa rumfa da ɓawon. Saniya ɗaya mutane ƙabila guda za su sha madararta ainihin ba ta ƙare ba, wasu ‘yan shekaru kaɗan, sannan sai abu kuma ya sake rikicewa. To wannan dai hadisai mutawatir sun zo da wannan. Annabi Isa alayhi salam zai kashe dajjal wal khinzir, zai kuma yi umarni da a kashe alade. Duk inda aka ga alade zai ba da umarni a kashe su. Wa yaksiru salib, kuma zai sa a karya sakandami wato cross. Wani abin da suke ratayawa a wuyansu, sakandami wato cross, suna cewa wai saboda ƙauna annabi Isa suna nuna alamarsa. To wanda duk annabi Isa ya zo ya bayyana yana sanye da wannan, shi din abun kashewa ne in bai musulunta ba eh kuma cross din ma ba za a bar shi ya wanzu ba waye da uljiziya zai soke hukuncin jiziya a cewa mutum bai musulunta ba amma ya yadda ai wato sulhu da shi a zauna lafiya da shi yana biyan jiziya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa karbar jiziya daga wurin wani kafiri ya zauna zaman aminci a kasar musulunci to zai kawo karshe ne da saukowar annabi Isa a ƙarshen al'umma shari'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma annabi Isa ne zai zartar dan kar wani ya ce ah to in annabi Isa ya zo kenan da wata shari'a ta sa zai zo kuma shin zai soke wani abu daga hukuncin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na tabbatar da cewa akwai lokaci da Allah ta'ala ya iyakance wa al'umma musulma ta yarda da aqduz zimma kullu yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai su dinga zama a kasar musulunci ba tare da sun musulunta ba kuma su zauna lafiya har ma a kare musu jinanan su da dukiyoyin su matakar sun kiyaye sharuɗan da aka dora musu da yarjejeniyar da aka yi da su suna biyan jizya kamar annabi Isa ya zo to wannan zamanin ya wuce kawai ko dai kafiri ya musulunta ko kuma a kashe shi ne sannan wa fi hadisi muslimin ya zo a cikin hadisin imam muslim annahu yamkusu sab'a sinin cewa annabi isa alayhi salam in allah ta'ala ya sauko da shi zai zauna ne shekaru bakwai na an yi sabani masu littafai na ashradu sa'a kamar littafin al-isha'a li ashradu sa'a na al-imam abubakar al-barzanji yana cewa wasu malaman suna cewa annabi isa alayhi salam zai shekara 40 ne gaba daya a duniya to tunda ya shekara 33 kafin a dauke shi to in ya dawo zai shekara 7 ne kaga ya cika 40 kenan a duniya zaman da ya na farko da kuma karasawa da zai ya zama 40 wanda wannan shine zahirin abinda wannan riwaya take nuna wa don su riwayan kuma suna ambata cewa a zai shekara 40 ne bayan ya dawo din ba za a yi la'akari da wa'ancan shekarun da ya yi kafin Allah ya ɗauke shi ba zai shekaru 40 ne bayan Allah ya aiko shi Allah ne masani menene hakika ne zai faru amma dai hadisan sun zo mutawatirai akan shi yasa yace fi hadisin inda Abi Dawud da Tayalisi 40 sana ka gani a wani hadisi na Abu Dawud da Tayalisi an ce shekaru 40 zai yi wai tawaffa wai salla alaihi sannan sai ya rasu kuma rasuwa da Allah ya dora akan kowane dan adam sannan ya yi masa sallah kamar yadda aka yi wa sauran bayin Allah yace fa ya tamilu anna al-murada majmu'u lubsi fi al-ardi qabla ar-raf'i wa ba'da zai iya yiwa kuma 40 din gaba ɗayan shekarun sa kafin a daga shi da bayan a daga shi duka za su zama 40 din ko kuma 40 din na musamman ne bayan ya dawo din kamar da nayi bayani to nan ga wata magana qultu nace inji Sheikh Abubakar Gumi Allah ya ji kansa هذه الاحاديث ودنا حديثا خالف الظواهر الايات والحديث wato sun sabawa zahirin ayoyi ko yana nufin ayoyin da ke nuna mutuwa Allah ya rubuta ta akan kowa kuma babu wanda aka rubuta masa kama ma ja Allah li basharin min qabl min qablika al khulda afa imita fahum al khalidun ba mu sanya ma wani ya zama ya zauna dindindin a duniya ba to da suke cewa sun kagara da ka mutu kai manzon Allah to in ka mutu su za su dawo mane ai kamar yanda ka mutu haka su ma za su mutu kuma dama dukkanin bayi na Allah kowa ya zauna a duniya sai ya mutu kuma hakan akai kuma ake yi to haka nan hadisin da ke cewa la nabiyya ba'di babu annabi a bayana sai dai cewa waɗannan ayoyin da yace hadisan sun saba mazahirin ayoyin abinda malamai suka fahimta shine ai annabi Isa alayhi salam ba cewa akai ba zai mutu ba zai mutu amma shi an jinkirta ajalin sa na mutuwa ta ƙarshe har sai bayan dawa sai can ƙarshen zamani sai ƙarshen zamani lokacin da zai dawo ya cika ta anin zaman sa na duniya sannan cewa kuma la nabiyya ba'di babu annabi a bayana ai ba zai dawo ne a matsayin sabon annabi ba ko ba haka ba ai shi manzo ne annabi wanda zamanin sa ya gabata. Babu shakka shine annabi na ƙarshe kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon ƙarshe, shine khatimun nabiyyin, shine cikamakin annabawa. Saboda haka annabi Isa alaihi salam zai dawo ne a matsayin mai bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba da wata sabuwar shari'a ta daban anin zai zo ba. Saboda haka babu wani sabani, tunda duka hadisai ne suka tabbatar da wannan. Akwai babban malami a kasar India shekarun baya da jimawa, sai malaman hadisi da yawa, Al-Alamatul Kashmiri rahimahullah, ya tattaro bayanai daga tafsirai na Ahlus Sunna da kuma ingantattun hadisai da suka kai martaba ta tawatur wajen tabbatar da cewa lallai annabi Isa alaihi salam Allah zai sauko da shi a ƙarshen zamani. Maganganun da ya zo da su da hadisai, hujjojin sun kai ɗari da wani abu a cikin littafi, littafi ne musamman cikakke. To yake cewa wai waɗannan hadisan sun sabawa zahirin ayoyi, da hadisai kuma sun sabawa hankali, sun sabawa hankali. Farrajihu annahu la ya'udu, abinda ke da rinjayen dai shine cewa annabi Isa ba zai dawo ba. Allah alim, ko dai Allah ne masani. To shine wannan wata zamewa ce da shi malami a wannan lokaci, in kun tuna ma an yi hayaniya sosai, musamman lokacin da Ahmad Muhammad Sunusi Gumbi ya rubuta yar wata risala, haka ya faɗi abinda ya faɗa na gurguwar fahimta. To wannan duka ra'ayi ne na waɗansu ‘yan bid'a tun ba yau ba. Misali, tun da daɗewa akwai Mu'tazilawa wanda suke gabatar da tunani na hankali akan nassi, dama ne daga cikin usul ɗinsu, gabatar da hankali akan nassi. Saboda haka idan hankulansu, guragun hankulansu, wato in sun hango wani abu ko sun fahimci wani abu, to ko da nassi na Alƙur'ani ne mai girma, ko da ingantattun hadisai ne mashhurai ko ma mutawatirai, sai su ajiye su kawai su tafi akan abin da suka fahimta. Shi yasa suka musu suka yi inkarin ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gidan lahira. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bishara ga mu'minai cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, waɗansu fuskoki ranar alkiyama za su zama ni'imta kyawawa, za su ga ubangijinsu da sauran nasoshi irin waɗannan, kamar lillazina ahsanu alhusna wa ziyada, ga waɗanda suka kyautata aiki an tanada musu gidan aljanna da kuma ƙari, wanda shine shiga gidan aljanna a ganin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da ya zo a hadisi da sauran nasoshi irin waɗannan da yawa na hadisai da kuma maganganu na magabata sahabbai da gabaɗaya salaf da khalaf gabaɗaya sun tafi akan tabbatar da wannan. Amma sai suka ce wai ba zai yiwu ba a hankalce a ce ɗan adam da ƙanƙantarsa da ƙwayannin idanunsa a ce zai iya ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da cikin ɗaukakarsa da buwayarsa kaza kaza kaza. To ga daga jin wannan suka ce ai to wannan ma shine ma abin da ya saba wa hankali, saboda in ba haka ba Allah ne ta'ala wanda yayi ɗan adam ɗin kuma ya ce hakan zai auku. Kaga misali shine da ikonsa ɗin, ai ba abin da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba haka ba? Sai da ce abin zai yiwu, ai zai yiwu. Ko ma su ‘yan aljanna, ai nimomin ma sauran nimomin gidan aljanna ma ba da wannan gangar jiki da wannan ainihin yanayi na rayuwar duniya ba za a ni'imta a cikin gidan aljanna ba. Allah ta'ala zai sake wa ‘yan aljanna halitta ne, girman halitta da nagartattun tsayin garan bawul na komai yadda zai dace da rayuwar har abada, a more sosai a ni'imta. To haka ma kuwa da ɗaka ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala, haka Allah zai hore ta ga ‘yan aljanna, Allah ya samu a ciki. Kama su sai suka yi inkarin wani, to abubuwa da yawa da yawa sun musa. Wasu da yawa suka ce ai tambayar kabari ko kuma ni'imar kabari da kuma azabar kabari duka ba gaskiya ba ne. Suka ce dan me, saboda dan me za a tona kabar sai da a samu mutum ya ruɓe? In ka sa hannunka ba za ka ji ɗumi ko zafi ba, ko sanyi ba, misali ba abin zafi, haka za ka ga a wurin haka. To kaga wannan ma abu ne da ya saba wa hankali. Sai ta to ai inda kuna da hankali, abinda kuke gani a matsayinku na masu rayuwa a duniya ne, ko ba haka ba? abinda kuma Allah ta'ala ya bada labari suna ta tabbatar da shi na ni'ima da azaba wannan wasu masail ne na gaibi eh kuma kudirar Allah subhanahu wata'ala ta inganta kuma ta mamaye komai Allah bai so a to inda ana ganin waɗannan abubuwan mutanen duniya ai aka binne kafiri sai aje a tona eh aje a dinga gasa abubuwa ko saboda ai dole za ta da wuta ko to amma da kabarin musulmi da na kafiri da kowa haka za a tadda shi yadda yake saboda azabar da ni'imar dukan su abubuwa ne na gaibi gaibi kuma ba yadda zaka iya iskarsa da madosanan sani na zahiri ganin ka da jinka da dandananka da sansanonka da tabawarka duk wani abu da zai saka iya fahimta wani abu zaka iya fahimta ba misali ka san shi ainin a wannan gida na duniya in kana rayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in ana yi wa kafiri ko fajiri azaba to dabbobi da sauran abubuwa suna ji babu shakka harguwa da kururuwa da yake yi ita to amma dan adam zai ji ba saboda shi an so ne ya zama ya yi imani da abin cikin gaibi kawai kada ya ji kada ya ji in ya gani ai ba bai zama gaibi ba kuma kaman dole ma ai sai ya bada gaskiya to amma yanzu jarraba shi akai cewa ya gaskata kawai dan an bashi labari dan wanda ya bashi labarin ya isa ya fada a karba in ya yadda akan haka shikenan amma in har sai ya ga abin rayal ani ko sai ya taba shi to kaga ai babu maganar imani da gaibi to sai suka musu abubuwa da yawa to irin su ne yana daga cikin aqida su tun wancan zamani nasu haka nan jahmiya masu inkarin sifofin Allah subhanahu wataala kamar cewa Allah ya daukaka bisa al'arshi jahmiya ba su yadda da wannan ba to suna daga cikin mutanen da suka musa irin wannan aqida haka nan dai kamar a wannan zamani aqlaniyun wanda su ne mu'tazilawa irin na yanzu irin su Jamal Jamaluddin al-Afghani da dalibin sa Muhammad Abdu a Misra waɗanda hatta mala'iku wasu su sai da suka yi tawilin su suka ce mala'iku waɗansu ba wai halittu ne haka da suke a gundarance ba wani abu ne da ake nufin sa kamar yadda ka san kwari power lantarki haka haka ga lantarki misali yana da tasiri amma ba za ka ce wasu halittu bane ba kaga irin waɗannan mutane sun saki hanyar shari'a kuma sun kasance akan bata don haka dai shi mallan a lokacin da aka fito da wannan aka yi hayaniya to har sai wani bayani shi ma ya rubuta wani bayani da ya ƙara ƙarfafa fahimtarsa amma dai malamai daga baya kamar Ibn Baz sun masa nasiha sosai kuma da alamun cewa ya janye daga wannan zaniyar kuma akan samu malamai komai yawan karatun mutum da rikonsa addini wani lokaci sai a samu zamewa amma dai idan mutum an nusar da shi ya dawo zuwa ga tafarki madaidaici to shikenan sai Allah ya yafi abinda ainihin ya shude ina ganin saboda lokaci sai mu tsaya anan dan insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu sabati mu tabbata akan aqida sahihiya ta imani da musulunci sannan ya tsare mu kuma daga dukkanin waɗansu bid'o'i da suke karo da riko da inga sunna ingantacciya Allah ya mana afuwa na na wannan bai halatta ba malamai na sunna malaman shari'a masana sunna ba su halatta yin wannan ba san hana yin wannan domin a ce misali har ma wani lokaci sai a ga a nuna kaman ga wuta balbal tana balbali wani kuma yana ciki rikici a cikinta duk wannan abu ne wanda yake bai halatta ba tunda Allah bai sanya wata hanya da za a iya ganin abin ba a zahiri kuma abin ya wuce duk kwatantawar mai kwatantawa saboda haka kwatantawar illa da ke ciki ba za ta kwatanta abin bisa hakika ba kuma za ta sa ma la'alla tsoron abin ko kuma yadda ake jinsa a rai misali firgita da abin ma ya rabu ko ba haka ba tunda an kama nuna matsayinsa duk abin da za a nuna bai kai yadda hakikanin abin yake ba haka a bari ya zama an bar shi kawai a tunanin mutane da kwakwalensu gwargwadon yadda mai shari'a ya yi bayani ya zama ana tsorace da abin kamar haka, ai imani da shi haka, kada a kwatanta. Shi yasa suka ce bai halatta ba a yi misali a fina-finai haka, a ce kisar annabi Yaqub da annabi Yusuf, a nuna a ce wannan shi ne annabi Yaqub, annabi Yusuf, waye wannan bai halatta ba. Lajina ta fatuwa a Saudiya shekarun baya can sun fitar da fatuwa cewa ko sahabbai bai halatta ba a dinga nunawa, saboda illar da ke cikin irin wannan, duk da mutane sun san cewa ba su ɗin ba ne bisa haƙiƙa, amma dole musamman ma irin kamar mata da yara, wani ma kawai zai ci kaga annabi Yaqub nan kaza, annabi Yusuf nan kaza, wani ya ce ashi haka yake tsoho ne haka, a dinga kamar duk da cewa an san ba su ba ne, amma a zuciyar ko karatu yayi a Qur'ani sai wannan hoton da aka nuna masa ko kai ne, in dai ka ga bin din in ka karanta Yaqub sai wannan abin da ka gani aka kwatanta maka sai ya faɗo maka, duk da ka san cewa ba shi ɗin ba ne, to wannan zai rage martabar su da farjininsu a zakatan mu. Kar a nuna a ce wannan shine Sa'd ibn Abi Waqqas, wannan shine Khalid ibn al-Walid, a bar su ya zama an san su kawai a tarihance ga abin nan bajinta da sadaukarwa da jarumtaka da suka yi ga kaza da kaza, a dinga tuna abin a rai, wannan yafi kyale mutane a cikin wato jin girmansu da kuma farjininsu da ainihin kokarin ai koyi da su. Ba daidai ba ne wa'annan abubuwan, ba daidai ba ne. Wallahu a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم عيشة هنية وموتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. اللهم أحسن عاجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.